الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أيامنا وفي عمرنا وفي أوقاتنا وفي أعمالنا وأن يجعلها مقبولة لديه في هذا الشهر الكريم. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake tara mu a wannan wuni na Alhamis 23 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 2 ga watan 9 2010 miladiya. Kuma ci gaba da karatun da muke na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, yau insha Allah za mu tashi kan wani yanki daban na abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin dogon siyaki dangane da Banu Isra'ila, abubuwan da na bayansa suka aikata dangane da Allah subhanahu wa ta'ala da annabinsa Musa alaihi salam, da kuma irin uquba da kuma sassautawa da Allah madaukaki da ya musu a lokuta daban-daban. Inda za mu tashi yau, magana ce da Allah madaukaki yake wa muminai kan yanke kauna dangane da kasancewar waɗannan mutane za su yi imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa tatma'una.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
مالم السيدي كتوى هذا قطع لأطماع المؤمنين ونم بياني دا الله سبحانه وتعالى ونم بجيله ينكي قدعين مؤمنين مؤمنين سنة فاتح سنة كما قدعين أتي أهل الكتاب مسمى كما دي بنو إسرائيل سنة إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم سنزم مسلمي أنا تفيا تاردسو. Allah madaukaki sai yake yankewa mu'minai wannan kudayin cewa ku rabu da su, ba fa waɗanda za su yi imani ba ne waɗannan. Shi ne yake cewa min imani ahlul kitab, ai fala tatma'u fi imanihim, kada ku yi kudayin imaninsu ma, ku rabu da su. Wa halatuhum la taqtadi at-tama' fihim, alhali ku halinsu, ma'ana halin da suke ciki, ɗabi'arsu da yadda suke tasarrufi da mu'amalar da suke wa annabawa ko tarihin kakanninsu, su waɗannan na zamanin yanzu babu abin da ke hukunta cewa sun cancanci kayi kwaɗayin za su musulunta. saboda dabi'a su ta kangarewa dabi'a su ta kin karbar duk abin da bai zo ta hanyar kakannin su ba dabi'a su ta canza addinin adda Allah subhanahu wa ta'ala su bashi wato wata ma'ana daban kamar yadda zamu zo miki yace fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah domin kuwa a cikin su akwai wanda suke jirkita maganar Allah madaukaki min ba'di ma aqaluhu wa alimuhu bayan sun hankalce ta sun kuma santa mana maganganun da Allah madaukaki yayi musu a wurare da yawa musamman a at-taura sun fahimci maganar sa ba jahilai bane sun hankalce ta ba mahaukata bane duk da haka kuma sai su jirkita maganar Allah su sa wata a madadinta nan ba ana magana ne zuwa kawai abinda suka canza na kalmar hitta da aka ce su fada suka ce habbatun fi hintatin ba wannan ake ishara zuwa gare shi ba nan yana nuni Allah madauki yana bamu labari ne cewa daga cikin al'adar yahudu shine canza maganganun Allah madaukaki zuwa abinda su suke so Allah ya faɗi wani hukunci a Qur'ani sai su canza shi a cikin littafin su at-taura sai su juya wannan abun su bashi wata ma'ana daban kamar da zamu zo mu magana ko dai ya zama taharifi ne na lafazi a canza lafazin gaba daya ko kuma taharifi ne na ma'ana lafazin a bar shi amma a ce wannan maganar da Allah ya faɗa to ba ita yake nufi ba bamu gumji misali daga irin waɗannan fayad'una lahu ma'aniya ma aradahu Allah sai su sa wa littafin Allah ma'anonin da ba su Allah yake nufi ba liyuhimu annasa domin su rudar da mutane su fahimta su sa mutane su fahimci a kuskure shine ake cewa waham ka fahimci abu ba daidai ba kai wahami annaha min indillahi su ce wannan abun daga Allah yake Allah ne ya saukar da wannan maganar haka nan idan kun kula akwai laifi har guda biyu jirkita maganar da kuma nasabta ta ga Allah yauwa kamar da malamin zai zo ya faɗa wama hiya min indillah alhali ko wannan abun da suka faɗa ba maganar Allah bace fa idza kanat hadhihi haluhum idan wannan shine halinsu dabi'arsu kenan abinda suke kenan mu'amalar da suke kenan dangane da littafin Allah madaukaki fi kitabihim alladhi yarawnahu sharafahum wa dinuhum ko sharafahum wa dinuhum littafin da suke daukar sa shine alfaharin su shine darajar su da kuma shine addinin su yasudduna bihi annasa an sabilillah kuma da shi suke toshe mutane daga bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala su karkatar da su daga hanyar Allah alladhi yawwa fa kai idan wannan abu haka ya zama fa kaifa yurja minhum imanul lakum yaya za ku yi fatan cewa za su yi imani saboda ku imani lakum in aka kawo shi da lamun dinna nan imani saboda li sababikum mun gane yawwa ba ana nufin su yi imani da ku a matsayin ku ne abin da ya cancanta imanin ba a'a su yi imani saboda ku kun musu magana cewa su yi imani ku mu'minai mun fahimta lamun din nan abin da ke nufi ina so mu fahimci cewa kun fahimci me Allah ke faɗa ana mu'minai ake gayawa cewa su daina damuwa su daina tada hankali cewa sai sun ga ahlul kitabi ba yahudu sun yi imani Allah ya ce ku daina sa ran wannan su ba su da ɗabi'ar masu imani domin wanda zai canja littafin da Allah ya bashi an aiko shi da saƙon kaza an faɗa an rubuta an kawo masa saƙon sai ya jirkita wannan saƙon ya bashi wata ma'ana daban ya san kuma abin haka yake mun fahimci abin ma'ana ya san ga yadda Allah ya sa shi kuma ya canza ya sa tasa ma'anar inda wanda bai sani ba ne ka ce za a iya samun uzurin jahilci ko amma nan wanda ya sani ne shi yasa ya nanata wannan maganar cewa waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu sannan sai su canza shi min ba'di ma aqaluhu ba zan can kawai ilimi ba min ba adima aqaluhu ba sun hankalce shi haqiqanin fahimta sun fahimce shi kuma sun hankalci mai Allah madaukaki yake so ya isar na sako a cikin wannan bayani amma duk da haka sai suka canza masa ma'ana suka jirkita shi kaga wannan babu sa ran cewa za su yi imani me dalilin haka mun sha maganan nan duk mutumin da yake wani addini sai ya zama a zuciyarsa abinda yasa yake addini haka ya fahimci addini ko haka wani ya dora shi taqlidi yake wani ko kuma bai san hakikanin ba iya imanin sa kenan fahimta sa kenan to zaka ga irin wannan ana sa ran ran da ya fahimci abinda yake kai ba shine gaskiya ba insha Allah zai bari haka ne ko ba haka ba a misalin mu ne yau da kullum ma mun san wannan yawa zaka ga cewa mutum an dora shi akan wani abu shi bai san hakika ba abin da ya kai shi zuwa ga wannan addinin da yake bi ko hanyar da yake bi zatansa cewa ita ce gaskiya to ran da ya bayyana cewa ba gaskiya bace akan sami wasu daga cikin su da taufiki daga Allah da rahama daga Allah sai su bari sai su koma addinin da amma wanda da ilimi yake wannan abu ya san ba daidai bane wannan da wahala a ce ya koma ya daina shi saboda gani yake Allah yana bashi lada akan wannan abin da yake ba daidai din ba to ballantana wanda shine ya kirkiro ba daidai din ba mutakan uku ne da jahilin da bai san komai ba bi yake kawai ya zaci haka hanyar take akwai kuma wanda ya san ba daidai din bane amma ba shi ya kirkiro ba bi yake shi ma wani ne ya kirkiro amma ya yadda da wannan din an ilmantar da shi an gaya masa cewa wannan fa ba daidai bane ga dalili amma ya ci gaba sannan na uku wanda ya fi hatsari shine wanda ya kirkiro abun gaba daya to shi kuma wannan wanda ya kirkiro abun ba kawai kirkirar bace da ya kirkira kuma sai ce wannan ita ce maganar Allah kun ga laifin nasa biyu ne yawa ya fito da abu ba Allah ne yace ayi shi ba da yayi shiru yace haka ya zaba ya bauta wa Allah da wannan abin da ya kirkiro da ba zai kai wancan laifi ba to da ya kirkiro din kuma sai da awar cewa wannan shine na Allah hakan na Allah yake da zaka tambaye shi ina hukuncin Allah yake dangane da kaza zai kawo maka wannan nasa din da ya musanya ya aje na Allah madaukaki kun ga wannan hadarin yafi yawa to shine abin da yake so a fahimta to kun ga wanda yake da wannan shine halin sa kana sa ran cewa zai bar shi ya komo abin da yake dade musamman akwai abin duniya da ake samu wannan shine babban darasi Allah ya samu dashi sai ce thumma zakara hala munafiqi ahli alkitab to a cikin ahli alkitab ma akwai munafiqai nan munafiqai yana nufin alladhina ya'tuna ha'ula'i biwajhi wa ha'ula'i biwajhi waɗanda za su je gun waɗannan su ce suna tare da su su je gun waɗancan ma su ce suna tare da su shine sai yake cewa faqala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in suka hadu da wanda suka yi imani ma'ana kenan a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda suke da'awar sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali basu ba mun gane wannan aya tana nuna mana wannan cewa idan suka hadu da mu'minai sai su ce da su ai muna tare da ku su ce ai mu ma mu'minai ne fa azharu lahumul imana sai su bayyana musu imani qawlan bi alsinatihim da harshen su da baki ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatan su ma'ana su fadi abinda ba shine a zuciyar ba su ce shine a ciki wa idza khala ba'dhum ila ba'd in ku sashen su suka kadaita da sashi ya zama dukkan su yan uwan juna ne aqida su iri daya ce falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim ya zama cewa babu wani wanda ba addinin su daya ba tare da su waɗannan mutanen a lokacin nan qala ba'dhum li ba'd sai kaji sashi yana gaya wa sashi ma'ana sai su rika gaya wa junan su suna cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum yanzu ku kuwa gaya musu abinda Allah madaukaki ya muku budi da shi akan ku ya yi budi da shi akan ku, ma'ana wata falala da baiwa da Allah ya muku kwari ga yawa muminai, ai ba daidai bane idan ruwan ku da su ku rabu da su man, dan me za ku rika zuwa kuna ba su labari wani abu daga cikin littafan ku ma cewa kun san kaza kun san Isa kaza an taba kaza an taba kaza, kowanne din ma ku daina. Ai atuzhiruna lahumul iman wa tukhbirunahum, ku rika bayyana musu imani kuma kuna ba su labari annakum mithluhum, cewa ku tare kuke da su, kwatan kwashin ku daidai kuke da su, masu imani ne ku kamar su. Fa yakunu zalika hujjatan lahum alaikum, har ya zama cewa sun samu wata hujja akan ku, dan me za ku je ku yi wannan? Ma'ana kun ga iyayen gidan suke hana su masu kai kawo din tsakanin waɗancan da waɗannan, ko su ce musu kul kar ku sake. Yaquluna, suna ce musu, innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alayhi haqqun, su fa mu'minan nan suna sun yadda da cewa abinda muke kai gaskiya ne, maganar ƙarya ce. Ai mu'minai ba su yadda da cewa gaskiya ahlul kitabi suke ba. Yawwa, suna nufin me suke nufi anan? Suna nufin cewa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin at-taura da annabi Musa a ciki, sai suke ɗaukar wannan gaskata addinin su. Yawwa, wa ma hum alaihi batil, cewa kuma abinda suke kai barna ce. فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم, sai su kafa hujja da wannan a wurin ubangijin su akan ku, su ce ai gashi nan mun yi kaza mun yi kaza, waɗannan sun san abin da muke, shine sai su ce musu afala ta'qilun, shin ba za ku fahimta ba? Ai afala yakunu lakum aqlun, ba ku da hankali ne? Fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, ku bar abin da yake hujja ne akan ku? Hada yaquluhu ba'dhum li ba'd, wannan abinda sashen su yake gaya ma sashen nan, kar wani fahimci cewa maganar mu'mini ce, a su din ne suke gaya ma ƴan uwan su. Yawwa, kamar ma'ana in kuka ci gaba da zama da mu'minai kuna ba su labarin abinda ke cikin littafin ku, to za su samu hujja akan ku tare da cewa kuwa ku na ku addinin shine gaskiya, nasu shine ba daidai ba. In kuka ci gaba da hulɗa da su, to za su samu hujja akan ku a wurin Allah. Wannan zancen su kenan, duk da ba shine gaskiya ba. A awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, shine Allah madaki yake gaya ma waɗannan, su masu gaya ma waɗancan na ƙasa da su din wannan magana. Awala ya'lamuna, shin ba su sani bane, anna Allah, cewa Allah ya'lamu ma yusirrun, ya san abinda suke sirrantawa suke boyewa, wa ma yu'linun, da kuma abinda suke bayyana shi. Fahum, su dinnan, wa in asarru ma ya'taqidunahu fi ma bainahum, duk da cewa koda sun bayyana ko sun asirta kai abinda suke kudurtawa aqida su da imanin su a tsakanin su da juna, wa za'amu annahum, kuma suka raya cewa bi israrihim la yatatarraqu alaihim hujjatun lil mu'minin, wannan boyewar da suka yi mu'minai ba za su samu hujja da wannan boyewar ba akan su. Fa inna hadha ghalatun minhum wa jahlun kabir, to wannan kuskure ne kuma jahilci ne babba daga wurin su. Fa inna Allah, domin ku Allah madaukaki, ya'lamu sirrahum wa alalahu, Allah ya san sirrin nasu, ya san kuma abin da suka bayyana, zai ga yawa mu'minai kenan ko? Yawwa, fa yudhhiru li ibadihi ma antum alayhi, don haka Allah madaukaki zai nuna wa bayinsa, zai ga yawa mu'minai cewa waɗannan mutanen fa sun munafince ku, ku rubu da su ƙarya suke, gashi nan kuma Allah ya gaya mana, kuma haka bane ya gaya manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan shi kansa mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zance ne suka yi a sirri, su ba su sani ba, ba su san cewa wani ya sani ba, iya tsakanin su suka yi, amma gashi Allah, gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da labarinsa, ashe kenan Allah ne ya gaya masa wannan labarin cewa an yi mitin ko sun haɗu a wuri kaza, kuma sun ce kaza, sun ce kaza akan mu'mini, sun ce kaza akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, Allah madauki kuma yace daga cikin su, su waɗannan ahlul kitab ummiyuna, akwai ammawa jahilai. Musallam lafzin ummi, ammi wanda bai san komai ba, yawa bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, shine ma'ana. To Allah madauki yana ba mu labari, su ma ahlul kitabin a cikin su akwai irin waɗannan mutane, ba dukansu ne masu ilimi ba, a cikin su akwai ummiyuna, ai awamu, laysu min ahli al-ilmi. Kin san sunan awam? Ana yawan faɗa sa, ana amfani da shi ko aka ji a ilmance in aka ce ammi shine mutumin da ba shi da ilimi ba cikin masu karatu ko kace mabiya ga magari yan abinan ko abishan shikenan abin da ya sani amma zancen ya binciki ina hujja bai san wannan zancen ba akwai kuma masu amfani da wannan lafazi na ammawa fi muqabili da suka sa makansu suna su sune al-khassa ma'ana sunan musamman ne sauran mutane kuma ammawa ne gama gari ne sune tarkacen gari masu harka sufaye suna da irin wannan lafazin su ma suna amfani da shi sai akwai al-khassa akwai kuma amma khassan ma akwai khassatul khassa na musamman masu addinin shi'a kuma su kuma suna ganin su su ne khassa su ne na musamman abun Allah wai saboda su a zaccen su ta ƙarya suna bin ahlul baiti su ne na musamman abun Allah suna cewa duk wanda ba su ba ammawa tarkace kenan yan hayaniya wanda musamman me suke ba so dukkan ahlus sunna da malaman su nan ba a nufin waɗanda ba su da ilimi an fahimta duk wanda ba su ba to ammi suke ce masa shi yasa zaka suna cewa waɗancan awam din wanda ake ce mu ahlus sunna yawwa hukuncin su addinin su shine ba musulmi bane kamar yadda ake tambayar malaman su suke bada amsa nan ana magana ne akan waɗanda suke ba masu karatu ba daga cikin ahlul kitabi Allah na bamu labarin cewa a cikin su akwai waɗanda ba masu ilimi ba shine zancen wa minhu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba basu san littafi ba littafi nan ana nufin at-taura ko yawwa domin ita ce tasu illa amaniya sai tatsuniyoyi yawwa zance kawai an ce wani ai an ce ma wani ai an ce kaza ai an ce kaza ai laysa lahum hazzun min kitabillahi illa tilawa faqat ba su da komai dangane da littafin Allah ba su da wata alaka da shi banda kawai su karanta shi gona ai an yi sa an samu ma masu karantawa ne to su ko karatun ma babu kuma ka kalli yadda mafi yawan su suke a yanzu ko da yahudu din da yawan su za ka ga cewa wannan a taro ko ran asabar din ko ba asabar ba dai ana karanta at-taura ana wannan gida kai din kun san daga cikin dalilan da aka samu su suna wasu da suke cewa daga cikin maganganun kai da aka hakaito na daga ina aka samu lafazin yahudi wannan sunan a ina aka samu shi mai asalin sa wasu suna cewa an samu shi ne daga inna hudna ilayka inda Allah madauki bamu a cikin suratu ya bamu labari a suratul araf wasu kuma suka ce a daga hawada abinda yake nufin bin abu anisai a hankali wasu kuma suka ce a an samu shi ne daga hawadar amma ma'anarsa gyada kai haka sai suka ce saboda su ne wanda in suna karatu at-taura suna wannan gyada kai din ko yanzu idan ka duba ka ga in sun taru a jikin bangon nan da suke tsayawa a baitul maqdis suna ibada za ka ga suna wannan gyada kai din haka ko ana nunowa ai wasu suna ganin ina jini a cikin ku a labarai ko ta addu'a da suke karantawa ana ce mata amida fakara 18 kullum kowa dole sai ya karanta ta to ita ce suke in suna yin ta suna suke wannan gyada kai din wajibi ce kamar sallar farilla a rana to shine nan malami yake ce mana walaysa indahum khabarun bima indal awwalin su ba su ma da labarin abin da ke wurin na bayan su ai na farkon su wannan fa ana zancen ahlul kitabi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ku fahimci abin sosai yawwa tunda yace afatat ma'una an yu'minu lakum ay yu'minu bi sababikum za ku sa ran cewa waɗannan za su yi imani bayan ku a cikin bayan suna jin littafin Allah sannan su canza shi sannan wannan wasu ke ne sannan wasu kuma aka ce mana ummiyai ne la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa min wa inhum illa yadhunnu wannan wasu kenan su ma daga cikin su don haka akwai masu karatu akwai kuma jahilai sannan sai ce wal alladina ya'lamuna haqqal ma'rifa haka ne ko sai ce walaysa indahum khabarun bima indal awwalin alladina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum yawwa su ba su da labarin abinda na bayan su suka sani na bayan nan wadanda suka san hakikanin sani wato halayen su halin su bani isra'ila umuman da kuma abinda suka yi wajen alaka su da Allah madaukaki da manzansa Musa alaihi salatu wassalam wa haula'i innama ma'ahum dhununu wadannan na yanzu su amawan cikin su din marasa karatu ba abinda ke tare da su sai zan menene zanni zato yawwa muna zaton kaza an hakaito kaza ya zo a riwayoyi kaza da kaza da kaza kasan duk mutumin da ba zai iya daukar maka hujja da hujja yi maka bayanin ta ba kawai yaji an ce kaza yaji an ce kaza to ka sashi a cikin ammawa ina fatan fahimci wannan shi yasa da'iman ake ba mutane shawara a dage ayi karatu kowa ya dage yayi karatu karatun da zaka mallake shi naka ne ba cewa naji wane yace kaza ba wanda duk yake da wannan malakar in an ce malaka ana nufin baiwa da Allah madauki ke horewa mutane mutum daban-daban to kada ya zauna kawai a rika gara shi kamar taya yau in an yi gabas can yayi in an juya shi nan ya juya a'a ya nemi ilimi ya san me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma aqidar da ya yadda da ita din duk hanyar da zai kare ta to ya san yadda zai kare ina fatan fahimci wannan ta hanyar haka ne zai iya tsare ɗansa daga ya ɗauki aqida mara kyau ko ba haka idan ya zama kawai zuwa yake ya saurara ya ji ba ma riƙewa yake ba ko ya mai da hankali ma ya riƙe wani abu ko ya rubuta ba ruwansa shi dai yana zaune haka in an bashi in an yi abu da abin mamaki ko ya kabbara ya tashi ya tafi ya bar zancen a nan wa shigarin an tambaye shi ba bai san me ake ba to irin wannan baya taimakawa mutum yawwa ku kalli irin waɗanda suka ɗauki addinan da ba daidai ba ko suka bi hanyar da ba daidai ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama yadda ake lakkana musu maganganun da za su rusa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kalli masu bin addinin Shi'a mutum fekeke da shi bai san komai ba banda ya karanta jarida duk sati in an kawo amma za a gaya masa abin da zai rike ai Abubakar yayi kaza ai Aisha ta yi kaza da zaka ce ina littafin karanta da larabci babu sai ka samu gari guda ba mai iya karanta maka larabci amma duk suna la'anta suna tsinewa suna kafirta Abubakar da Umar ko ba haka ake ba saboda me babu abin da ake nanatawa din da ƙarfi wajen ilmantar da su sai wannan abu kaga wanda ya dauki addini na gaskiya ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fi cancanta gare shi a ce ya san hujjar duk abin da yake tafiya a kansa kar ka zauna kawai ka zama muqallidi kawai sai inda aka gara ka a'a an ce kaza nemi dalilinsa an ce kaza nemi dalilinsa sai ka mallaki dalilin nan ka rubuta abin da zaka iya rubutawa in ka iya rubutu ka haddace abin da zaka haddace wasu hanya ta mujadala kawai mujadala mun san mujadala ko musuku da jayayya ita kadai ake koya musu ka san yanzu zaka zauna da wanda yake da irin wannan aqidar ga ilimin ka ka haddace da qur'ani da hadisi da menene to amma saboda rashin sanin yadda zaka yi irin wannan tattaunawar sai ga an tsare ka a kwana ko ba haka bane don haka shi ka tattauna da mai wata bid'a yana buƙatar ya zama kayi tasirin kanka a yadda zaka iya wannan irin magana din yawa kar ka bari a takura ka kai zaka bada amsa ka kirkiro tambayoyi kai zaka nemi amsa to zaka cewa duk irin wannan zulle-zullen daga an yi haka zaka san yadda zaka yi shi Allah ya sauke zaka ya kamata da Allah a fita daga zaman amawa din nan kowa ya je makaranta ya yi karatu ko hanyar da mutum zai koyi larabci in ya koyi larabci kuma ya san yadda zai iya karanta Qur'ani sai da zai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin din na hakuri ne babu wanda ya taba zama malami a rana daya ko an taba yi sai wanda za a yi ma wahayi su ne annabawa Allah madauki ya gaya musu kaza kuma suna faɗa ba wata gaskiya banda wannan amma kai da bai maka wahayi to lai sai ka dauki abin daya bayan daya ka fara daga harufa karkare ne kanka suna bada labarin wani malamin lugar larabci ko kisa'i suna cewa lokacin da ya fara karatu da ya dade kai baya karatu musamman karatun nahau suka ce yana wahal da shi kwarai da gaske sai wata rana wai sai da ya kai shekaru da yawa sai wani lokaci sai ya ga ko wata tururuwa ce ko kuma ruwa ne yake ta taruwa a wani wuri yake dugowa dugo har yayi kurmi akan wurin kan wani dutse sai yake fahimtar cewa lalle duk abin da za a yi shi a hankali kuma da hakuri to za a iya samun sa mai bahaushe yake cewa mai hakuri shi kan dafa dutse ko kan ajima ya sha roman sa duk da ba a taba ganin wanda ya sha roman dutsen ba amma tarbiyya ce ta sa maka hakuri in kana neman ilimi to sai kai hakuri baka samun sa lokaci guda kuma sannan karka yanke kauna ka ce a ni yanzu tunda na riga na girma haka gaskiya abun ya wuce to karka taba zama a barka a cikin amawa lalle ka fita ka nemi ilimin addini ina ake samun kaza ya zan iya larabcin nan nima in karanta in ku duba ku ga mafi yawan waɗanda ba suka kawo mutane irin wannan hanyoyin wanda ba masu kyau ba suka kawo da mutane daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same su larabcin sisi wani ba zai iya maka amma yana da dalilin da zai zama shi ya zama Allah ko yana da wani abu da ya kirkiro kai ba dalili ba ko kuma yana da dalilin da zai ce Abubakar kafiri ne ko Aisha kafira ce amma kuma ya karanta larabcin da zaka yi masa bayani ma da larabci da tattaunawa za a yi a ce ba za a yi ba sai da larabci sai dai koma gida to amma wai wannan mai irin wannan halin shine yake da irin jur'ar da zai shiga irin wannan kai kuma da ka fahimci abin da ya kamata kai kuma sai ka zauna ka zama irin sa baka karatu la koyan larabcin la koyan tafsirin la koyan hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka rike waɗannan abubuwa yadda suka auku kuma kai muqara'atul hujja bil hujja gaskiya dai abin da ke jan hankalin mu maganar zama ba ta mu bace muna ganin yadda Allah madauki yake jarrabar wannan al'ummar tamu da dauke ran malamai kamar yadda Abdullah ibn Amr ibn al-As a hadisin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukaki baya dauke ilimi intiza'an a ce an dauke ilimi kawai ka wayi gari mutum yana da ilimi sai washe gari sai ku zo gidansa sai a samu an sace ilimin babu shi ai ba taɓa yin wannan ba ko ba haka ba ko a ce Allah madaukaki ya zuke ilimin kamar wani ilimin computer daga flash memory sai a cire kuma a delete babu wannan amma abin da yake faruwa shine Allah madaukaki ya dauke ran shi malamin sai a neme shi a rasa kuma ana shiga ana dauke wani babba sai ka cewa ba wani a madadin sa shi yasa malamai masu ba da shawarwari akan harkar da'awa suke cewa wajibi ne masu da'awa masu kiran mutane zuwa ga addini lalle ya zama cewa suna kokari wajen abin da suke ce ma i'dad as-saff ath-thani ya ke nufi i'dad as-saff ath-thani ma'ana ayi tattalin sahu na biyu da'iman kar mutum ya zauna yana da dalibai yana ilmantar da su sannan kuma ba shi da wani zama na musamman da wasu masu hazaka domin a ilmantar da su yadda in baya nan wannan aiki zai ci gaba wannan kuskure ne kuma zaka ga da yawa daga cikin malaman mu suna irin wannan kuskure lokaci guda ku sai ka ji misali kuma a ce misali za a tafi ko wa'azi ne ko wata lecture ne sai a dunguma gaba ɗaya sai a tafi tare lokaci guda ko wani hatsari ko wani abu ya faru shikenan sai a zo kuma a tafi ka haka wajibi ne a rika irin wannan tattalin nan kuma zai yiwu ne ta hanyar samari su miƙe su yi karatu yau har aka zauna aka ce a shikenan yanzu akwai wane yana yi shikenan ba komai to ran da ba wannan nan shikenan kuma yau sai kuma a sake dawowa daga farko ai ba zai yiwu ba haka dole ne a samu wanda za su tsaya suna yin wannan aikin kuma da ƙarfi da ilimi da basira kuma da hakuri Allah ya sa mu dace maganar amawa na ahlul kitabi ya sa mu kuka sannan yake cewa ina ne fa dhakara yawa na'am yace wa haula inna ma ma'ahum bunun wa taqalidu li ahli al-ilm minhum wadanda ba malaman ba za ka cewa ba su da komai sai zato suna yin taqlidi ne ga wadanda suke malamai a cikin su فذكر في هذه الآيات علماءهم anan kunga a wadannan ayoyin Allah madauki ya fadi malamai ahli kitabi bo wa awamahu ya fadi kuma ga magarin su marasa karatu wa munafiqihi kuma ya ambaci munafiqai daga cikin su ko ne an fada mana halin sa ko yawwa an ce wa min abin daga afatatma'una an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna wannan sune malaman suna jin maganar Allah sannan suna jin kitabta yau sannan kuma sai aka ce wa min abinnan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum wannan kuma sune suwa sune munafiqai sannan sai yace wa minhu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba wannan sune amawa kun ga duk an fade su kashi uku yau wa man lam yunafiq minhum wanda kuma bai zama munafiqi ba a cikin su fal ulama minhum yawwa an kuma fadi wanda ma bai yi munafincin ba wanda yake yana bin kawai abin da ake fada ne sannan sai yake cewa fal ulama minhum malaman daga cikin su mutamassikuna bima hum alaihi min ad-dalal suna rike da abin da suke kai na bata su malaman kenan shi yasa ake cewa malaman wannan al'ummar kamar mutanen banu Isra'ila wanda ya shiryu daga cikin su zai zama malami na kware Allah kuma yadda shi wanda kuma ya bata kaman yadda malaman banu Isra'ila suka bata mana wanda ya san ilimi bai aiki da shi ba yayi kama da malaman banu Isra'ila wadanda suna da ilimi amma ba su aiki da ilimin ba suna kan bata yace wal awamu muqalliduna lahu su kuwa tarkacen gari amma wa ga magari taqlidi kawai suke suna bin na gaba ne la basirata indahu ba su da wani wata basira wala maqma'a lakum fi ta'ifatayn kuma ku dinnan mu'minai ba ku da wani abun kwadayi a cikin waɗannan bangarori guda biyu a ce kuna fatan su shiryu su dawo su koma a addinin da kuke kai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga ubangiji bayan wannan Allah madauki nan zai mana kuma magana akan wani hali mummuna na malaman yahudu me yake cewa
fawailul ladina yatuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaktubun
ma'ana muke cewa tawa'adallahu ta'ala almuharrifina lilkitabi anan Allah madaukaki yana maganan narkon alkawarin azaba ne ga waɗanda suke jirkita littafin Allah littafin Allah nan ana nufin at-taura domin at-taura da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya zo da ita daga wurin Allah littafi ne daga Allah littafi ne ingantacce kuma akwai shari'a a ciki akwai dokoki a ciki to wannan littafin waɗannan mutanen sun jirkita shi sun canza shi ina ji na ba mu labarin yadda dama tun farko ma ya fara bata tukuna sannan wani ya yi tunani ya ce ya dawo da wani abu da ciki to shi kansa wannan din akwai abin da yake daidai a ciki akwai abin da kuma aka jirkita a ciki ina fata mun fahimta yawwa to banda wannan jirkitawar zan zo ba mu misalin na wasu nau'o'i na irin jirkitawa har yanzu waɗannan mutanen suke amma mu gama karanta nan yana cewa ai yawa tawada ta'ala almuharrifina alkitab alladhina yaquluna litahrifihim wa ma yaktubun waɗanda suke kiran shi abinda suka jirkita din kuma suka rubuta da hannunsu sai ka ji sun ce hadha min indillahi ai wannan daga Allah yake wannan Allah ne ya bamu yace haka yake so a addini wa hadha fihi izharul batil wa katmul haqq nan akwai abubuwa guda biyu bayyana ƙarya da kuma ɓoye gaskiya ko menene ƙarya abinda su suka rubuta da hannunsu me kuma gaskiya abinda Allah ya rubuta tuntuni a cikin littafin wa inna ma fa'alu dhalika sun aikata wannan ne ma'a ilmihim tare da ilimin su liyashtaru bihi thamanan qalilan dan su sai wani dan kudi kadan abin duniya kadan da shi wad dunya kulluha mana yace ita duniya fa baki dayan ta da kake gani min awwaliha ila akhiriha daga farkonta har karshenta to thamanan qalilun ce duk duniya gaba dayan ta bata wuce wannan thamanan qalilun ba domin in ka kwatanta ta da ladan da za a samu a lahira me ladan da mutum zai samu a lahira shiga aljanna ko kusa ko alama ko ba a kwatanta aljanna da wannan duniyar tamu lada ɗaya da ake faɗa na Allah da ake cewa daraja da Allah zai ba mutum to kowace ɗaya kawai ta fi duniya da abin da ke ciki yanzu idan mutum ya zo sallar jama'a a masallaci lada nawa zai samu 27 ko tare da liman to in kowanne lada ana nufin mana kowanne lada kai da ake faɗa idan mutum zai same shi to kowanne ɗaya daga ciki ya fi duniya da abin da ke ciki kaga kenan duniya mai sai ce wadda har za ta sa mutum ya rabu da ladan lahira da aljanna ya zo ya kama wani abin duniya da za a bashi kuma ɗan kaɗan mana ce duk duniyar ma ɗan kaɗan ce to ballantana abin da su haƙiƙanin wanda suke canja littafin Allah ɗin an ka kalli abin da suke samu ɗan kaɗan ɗin ma a cikin ɗan kaɗan kuma ɗan kaɗan ne haka ne ko ba haka ba da ya wuce a ba mutum gida ne mota ne mata kuma a yasare masa wasu abubuwa a tattara masa kuɗin da zai daɗe yana ci shikenan a ce ta shimfiɗa ƙarya yana gaya wa Allah maɗaukaki kullum zancensa ƙarya kaga bai taimaka wa kansa ba to shi ne yake cewa faja'alu batilahum sai suka sanya wannan ƙaryar tasu ta zama sharakan ba shirkan ba sharakan mun ce sharaka ana nufin raga da ake yin ki abin nan su da ita ya sunanta koma da ake yin zuwa da ita wajen su ba ana bude ta ba yadda kifi in yazo ba zai shiga ba to wannan net din shi ake ce mai sharak yawa sai suka sanya wannan abun duniyar tasu ko batil din su kai ƙaryar tasu ta zama shine wato komar da suke abin nan su da ita yasaduna bihi ma fi aidin nas suna farautar abin da ke hannun mutane da ita haka ne ko ba duk wanda ya kama wata hanya ba ta Allah ba haka zaka same shi kaje ka bincika wani abin duniya ne za a bashi to wannan ƙaryar da yake talla ita ce take rike shi shi a ganin sa ai mun taba wannan zance ko har muke fadar cewa da yawa daga cikin mutane suna barin gaskiya ne don tsoron wannan dan tumuni da dan din da zai kufce musu da za su haƙura su koma zuwa ga Allah su tuna cewa akwai wani babban ladan da zai zo da su rabu da wannan kuma da zaka ga mutane da yawa sun shi mutane yanzu musamman a zamanin da muke ciki na rashin karatu mafi yawan mutane suna bin wanda suka yarda da shi ne kawai ba karatu don haka wasu kuma suke ɗorawa mutanen nan nasu haraji ku kawo kaza ku kawo kaza kowane unguwa ko kowane gari su tara kuɗi kaza saboda shi mai gudanar da tafiyar ya rayu akan wannan kaga mai irin wannan tafiyar ba yadda za a yi a ce ya bar wannan ƙaryar kuma shi ya koma ba komai ba ya koma talaka ya sha wahala a rayuwar nan ina fatan fahimci wannan shi yasa wani abinda zaka zo ka ce wani bayanin ko ƙarfin hujja ka ce an faɗa fa an faɗa wa wane fa duk gashi ya ji amma ya aka yi bai daina abin da yake ba har ka zo kana kokwanton to ko dai akwai wata hujjar ne da ta fi ƙarfi ba a gaya masa ba sai ka ga hankalinka yana damuwa ko ba haka ba alhali wannan ba shi bane akwai wasu dalilan daban da suke hana shi ya zo ya karɓi gaskiyar da yake sauraron ta ko da ya fahimci dalilai mutum nawa ne suka fahimci dalilai amma ba su yi aiki da dalilan nan shi yasa abun duniya matsala ce yawa a kula da wannan sosai duk wanda yake samun wani abu ta hanyar kan wani kira to ya kiyaye ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ya koma ya bi mai Allah madaukaki yake faɗa domin zai haɗu da Allah ranar tashin alkiyama amma idan ya zama cewa ya dogara akan abin da yake samu na duniya daga hannun mutane ko wani matsayi ko an masa alƙawarin sa ko kuma yana da shi ko yana tsoron ya kubce idan ya bar wannan gaskiya din to ya shirye abin da zai ga ma Allah subhanahu wataala domin baya bari irin waɗannan suna zama lafiya domin mafi yawa mai yin wannan zaka ga cewa da gangan yake ba maganar jahilci ba ce yau amma wasu ne suke da maganar jahilci Allah sauke kuma ya kiyaye فظلمهم من وجهين اي فظلموهم من وجهين sai suka zalunci mutane ta fuska biyu zaluncin da malaman da suke kan bata bayan sun san gaskiya sawa'un ne yahudu ne ko a cikin musulmi hanyoyin da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyin da suke zaluntar mutane hanya biyu ce min jihati talbis dinihim alaihim na farko ta bangaren takuda musu addinin da suke mutane suna san Allah mutane suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ka tambaye shi yana san manzon Allah zai ce eh amma sai aka jirkito masa addinin aka takuda ƙarya da gaskiya aka ce ga wannan shine san manzon Allah duk da cewa fa san manzon Allah ne amma wai sai an karbe shi da sunan wani ko ba haka ake ba za a ce sai ka zo ka karba a baka wurudin kaza a baka wurudin kaza kuma da sunan wani wanda ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam in kai magana maimakon a ce baka san wancan mutumin sai a ce baka san manzon Allah ya kamata a fahimci wannan abun yadda ya kamata wani kuma an labbasa masa shi abin da aka rikita masa addini an rikita masa cewa wannan fa ita ce hanyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ga hanyar su shi ma aka lullubo wasu abubuwa wanda shi zan iya cewa gaskiya wato zandakar da take cikin wannan tafi ta sauran ta bangaren san zuciyar yana nan kuruku ba zai yiwu ba mutum ka iya hada wanda ya zo da wannan addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka ci mutuncinsa kuruku kuma ka ce kana son sa kana son gidansa ya kamata a yi tunani ko ba haka bane me yake cin mutunci irin ka zo ka ce matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so ya fadi yana son ta aka tambaye shi a man ahabbu an-nas ilayka wane ne mafi soyayyuwar dan adam daga cikin mutane wanda ka fi so sai ce Aisha sai aka ce wa minar rijali a maza fa sai ce Abuha babanta matar da ita kadai ce matar da wahayi ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake cikin mayafi dai tare da ita sannan ita ce har yanzu matar da a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan cinyarta tsakanin cinyarta da kirjinta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gobin ne shi da ma an kawo hadithin da shi da kansa ya faɗa cewa annabawa ana binne su ne a inda suka rasu don haka ba a je ko ina da shi ba anan aka tona masa kabari sai aka sa shi a ciki wannan matar mai wannan matsayin agun manzon Allah ba fa wai kawai agun duk musulmi ba mutumin da zai zo ya ce kafira ce mazinaciya ce yar wuta ce idan ka kalli abin da gaske shin ita matar ya taba haƙiƙani ko kuwa shi mai matar mijin wani malami yana cewa abin da zai bawa mutum mamaki a ɗabi'a irin ta Balarabi Balarabi haka aji in ka same shi idan ka ce masa ka tuhume shi ka ce uwarka ana tuhumarta da zina to duk irin abin da zai mallaka na ya zo ya ga ya raba ka da rayuwarka ma'ana ya kashe ka sai idan ka fi ƙarfin sa haka ne ko ba haka ba yanzu ba wai Balarabe ba mu yanzu a tsakanin mu nan ba haka bane ka zo ka ce wa mutum uwarsa zina take kaga ai kaman kana gaya masa ne cewa shi ma faƙila dan zina ne haka ne ko ba haka bane to lokacin da za ka gaya wa mutum wannan sai ka ga ya zabura hankalinsa ya tashi yadda ya kamata to amma an gaya masa uwarsa ta addini ita ma an ce mazinaciya ce kafira ce amma sai ga mutum wai yana daukar abin wai ai wannan a sabanin mazhaba ne sabanin mazhaba a musulunci ya ga irin wannan abu
jiya ba wata rana ba a London masu bin wannan addinin na Shi'a sun yi biki bikin murnar zagayowar ranar mutuwar Aisha a jiya jiya Laraba ko 22 ga watan Ramadan ranar Aisha ta rasu wannan karan farko kenan da aka fara shi a tarihi ba taɓa yi ba suna yin da na mutuwar Umar dama ko shi a Iran dindin da ranar ta zagayo wurin da Sayyidina Umar ya rasu ana biki kamar yadda ka san Idi ana raba alawa ayi murna abokin gabar musulunci ranar mutuwarsa ta zagayo wannan duk mutumin da yake Iran sai ya yi wannan biki to jiya kuma aka yi na Aisha zancen shine shi mai irin wannan abu kaga ba zai yiwu ba ka ce masa wai maganarsa akan Aisha take tsayawa magana ce ta ana so kamar da Imam Malik ya faɗa cewa waɗannan mutanen fa suna so ne su soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ga cewa idan suka soke shi mubasharatan yanzu da mutum zai zo maka daga wata ƙasa ya ce maka ai manzon nan kuma shirme ne da a ce mutumin kirki ne duk da mutanen da suke kewaye da shi duk da sun zama mutanen kirki za mu karɓi wannan magana ba za mu karɓa to shi ne Imam Malik yake cewa asalin masu wannan aqidar so suke su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su cutar da shi domin dama kamar yadda karku manta na ba mu labari cewa Al-Ghazali mun san Ghazali ko wanda ake ce ma Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam yau shi ya rasu yau na ji wani ya faɗa jayi 505 ya rasu kun ga ba ɗan zamani yanzu tun kafin Ibn Taymiyyah kar ku ce wai aqida su Ibn Taymiyyah ce tsakanin su Ibn Taymiyyah shekara 200 kafin ma a haifi Ibn Taymiyyah mun gane ya rubuta littafi an na ba ku labarinsa Fada'ihul Batiniyya a ciki yake faɗar cewa lokacin da aka ci Farisa da yaƙi Iran kenan domin da aka ci su da yaƙi zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai ya zama cewa al'ummar gaba ɗaya sun koma cikin musulunci to tunda ƙasa ce mai faɗi ka ce wannan ƙasar gaba ɗayan su sun karɓi wannan sabon addinin da ya zo hankali kwance bayan kuma dama da yaƙi aka ci su a kaga wani abu ne da wahala ko ba haka bane akwai waɗanda dama can ƙarfin yaƙin ne ya zaunar da su suka yi lambo suka yi shiru a ƙarƙashin daular musulunci har na ba ku labarin lokacin da muka yi magana akan lafazin zindiki asalinsa ko yawwa asali waɗannan irin mutanen waɗanda suka ce su suna nan akan addininsu na bautar wuta tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun da ba yadda za su yi sai su nuna suna tare da wannan sabon addini na musulunci zamanin Umar shi ne ake ce musu zindiki to irin wannan akwai su da yawa shi ne Ghazali yake cewa waɗannan mutanen sun yi wani taro da su da wani da su ƴan mazdakiya da ƴan asalin su Zoroastrians masu majusawan kenan da kuma wasu daga cikin Yahudawa suka tattauna cewa tunda addinin nan na annabi na Muhammad kai suke cewa addinin nan na Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfinmu da takobi ba mu da wata hanya da za mu yi wato mu rinjaye shi in dai da ƙarfin tuwo ne domin daga sun ɗago takobi sun ce Allahu akbar innan bayar da za ka yi da su suka ce to ba abin da za mu yi illa mu yi tasattubi mu shiga cikin addini ma'ana mu ce mun faɗi la ilaha illallah sai mu zaɓi wani daga cikinmu a ƙirƙiro masa nasaba a ce yana da alaƙa da gidan annabin nasu an fahimci wannan abun wannan Ghazali ne ya faɗi wannan ya ce suka ce su shiga addinin su ce suna da alaƙa da ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin su samu damar da za su rubuza addinin daga cikinsa mun gane wannan domin wannan kuma shine abin da ya faru aka yi shiru a hankali ana ta tafiya sai ka ga mutum ya zo ya faɗi babbar magana katuwa haka sai a ce wai ahlul baiti yake karewa ya ce duk wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ba su imani ba duk munafikai ne duk tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne shekara 23 bai ci nasara ko amma wanda aka je aka tsaro masa fikirar sa daga Faransa aka kawo shi 1979 aka kawo shi aka ce yayi revolution shi ya ci nasara har yanzu mulkin sa na tafiya shi kuma duk a cikin magoya bayan sa da wanda suka taimaka masa aka yi abu duk babu ba matsala amma na Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga ran da ya rasu aka ce tarihi duk ya dagule ko ba gaskiya cewa ba ai tarihin musulunci baki kirkiki daga ran da annabi ya mutu har akai abun ba sai da aka kirkiro karairai da yau aka cusa daga cikin manyan irin karairai cewa wai Aisha da Hafsa wasu suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan fannin mutane suka faɗa akwai wani malamin sanaci musu Mujtaba Shirazi yana da website da Larabci da Turanci da kuma Farisanci wata ran ina bincike bare sai na ga na Turanci ina shiga sai na ga an wata magana cewa makircin da wai Aisha da Hafsa suka yi wajen kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na danna sai na karanta ga sa hannun sa shine yayi wannan fatawar cewa eh lalle shi yasa wajibi ne a tsine musu su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin na kasa mallakar zuciyata sai na rubutu logo akan ko za a ban amsa da tambayoyi da abin nan da turanci ne da yake shi wannan site din da shiga to amma babu amsar a ciki wani abu ne kawai dai dan idan damuwa ta dame ka ka ce baka yi wato kar dai ka wuce baka yi komai ba amma an ba haka ba makircin ya wuce duk inda kuke tsammani wai dalilin abin da suke faɗa shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya gaya ma Aisha da Hafsa cewa iyayensu Abubakar da Umar kenan za su zama khalifofi a bayansa shi kuma wai bai yadda da hakan ba amma an gaya masa cewa su ne za su shi kuma baya so to shi ne wai sai suka yi shawara suka ce a to tunda ma haka ne wai to su dan gaggauta man sai manzon sai ya kawo sai a ba su mulkin su wai abin da ya faru ke kasan in za ka yi ƙarya ya kamata a ce ƙarya a riƙa yin mai hankali ko ba haka bane kaga irin wannan ko hankali ba ta da shi domin zaka kalli idan da gaske ne sai a ga wannan mulki Abubakar ne me ya tara na duniya ko Umar da yazo shi ma wannan mulki yayi kuma me ya tara na duniya wannan shi ne zai nuna maka cewa a'a ana son mulkin nan dan akai ga kaza dan akai ga kaza dan akai ga kaza Allah ya sauke don haka ina jan hankalin wa musulmi da'iman wa abada wannan harkar kar a dauke ta da wasa kar a dauke ta da wasa ba a nufin ta da hankali amma lalle ku yi karatu a kare wannan addini daga irin wannan majusancin da yake kullo kai yake shigo ina jin ta baku labari asalin me ya alakar waɗannan mutanen ma da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me hada su har za a ce suna da wata alaka a ce mutanen Farisa yanzu su suke su ne kamar masu wai kare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wata aqida da ake ko ungiyanci da ake ce mun shu'ubiyya kamar firka ce shu'ubiyya firka ce aka fitar da ita dan yakar larabci da larabawa su suna ga yaushe balarabe ya zama wani abu har za a bashi wahayi a bashi littafi a aiko shi a ce ya mulki duniya su ba su yarda da wannan ba wannan fa bayan musulunci bayan an ci kasar su da yaki ne suka fito da wannan kungiyar su ne waɗanda suke ƙoƙarin dawo da majd da daraja ta daular su ta Farisa tsohuwa kuma har zuwa yanzu shugabar wannan kasar yana cikin abin da ya sa a gaba yanzu cewa abinda suka samu na ɗaukaka kafin zuwan addinin Muhammadu sai sun koma zuwa gare shi duk abinda ake ta ƙoƙari ɗin nan da wani zancen nukiliya da mai duk shi ne kuma a wahal da ku da turo wannan sabon addinin ku yi ta fama da raddi a kansa a shagaltar da ku a lokacin da aka yi yaƙi da su mutanen Farisa zamanin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ba an ci waɗannan mutane ba an ci su da yaƙi ai an kamo kamun mun yaƙi ko aka samu kuma ganima abin da ya faru shine daga cikin waɗanda aka kamo wanda aka samu ganima aka ribace su cikin ribatattun yaƙi akwai 'yar sarkin Farisa
wasu ruwayoyin suna cewa sunanta Shahrbanu, Shahrbanu yar gidan Kisra, Yazdajirt ko Yazdajirt ko wanne ne, suka zo da ita. Da aka zo da ita a lokacin nan a cikin ganima da kuma kamammin yaki, Umar radiyallahu anhu saboda girmama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tunda wannan yar wannan dai akwai wasu da suke kayyata wannan kissar suna cewa asali su din ne suke amfani da wannan kissar dan su zuga mutanen su su ce ai kuna da alaka ma da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ku tashi sai kun tabbatar da wannan addinin naku. Abin da ngama muku kissar dan ku ji ta. Lokacin nan Umar saboda girmama gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tunda wannan kirar da aka kawo a cikin kamammin yaki yar sarki ce, to bai kamata a cikin mu wani ya aure ta ba sai dan wanda yafi kowa daraja a cikin mu. To a lokacin tunda ba wanda ya kai abin nan ya'yan Fatima dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Umar fa, Umar din da yake shine babban aduwi har yafi Iblis adawa da Ali bai inji su, sai dauki wannan yarinya yar sarki sai ba wa Husaini radiyallahu anhu yace kai ya cancanta ka aure ta. Husaini ya aure ta. Bayan ya aure ta sai ta haifa masa Ali ibn al-Husayn da ake cewa Zainul Abidin, mun fahimta shine danta na farko tare da Husaini. To wannan abun shine sirrin daukewar maganar imama gaba daya ta tashi daga gidan Hassan ta koma gidan Husaini. Ina jin ku gane. To Allah Allah kyauta. Allah musta'an. Kuma sai ya zama cewa babu wani mai alaka da gidan Hassan. Tunda dama abin da suke cewa imaman su 12 ko dawa da Hassan, na farko Ali sai Al-Hassan sai Al-Husayn sai wa kuma sai Ali ibn al-Husayn dan gidan Husayn Zainul Abidin kenan. Daga nan sai dan sa Muhammad bin Ali ibn al-Husayn shine ake cewa Bakir. Daga nan sai Ja'far ibn Muhammad bin Ali shine na bakwai shine ake cewa As-Sadiq. Daga nan sai Musa ibn Ja'far sai Ali ibn Musa sai Muhammad bin Ali. Daga nan sai Ali ibn Muhammad sai kuma Muhammad ibn al-Hasan al-Askari shine na 11 sai kuma suka ce akwai Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wannan kai al-Hasan ibn Ali al-Askari sai kuma suka ce akwai Muhammad ibn al-Hasan al-Askari suka ce shine mahadi na ƙarshe. To an kuka kalli wannan silsilar duka daga ina take? Daga gidan Husaini. Ko ba haka ba, Husaini wanda ya auri Shahrbanu yar gidan Kisra ita kuma ita ta haifi Ali ibn Husain. Allah ya saurare. Tayyib, mu ci gaba.
Ka karanta?
Ai kai fawailu ko? Yau tsayi muna karanta sharhi ne. Sina Allah madauki ana yake sake cewa wali hadha tawa'adahum bi hadhain al-amrayn, ana Allah madauki yayi musu narko ma'ana alƙawarin azaba da waɗannan abubuwa biyu, yace fawailun lahum mimma katabat aydihim. Na farko dai azaba mai tsanani ta tabbata a kansu sakamakon abin da suke rubutawa da hannunsu, ai abin da hannunsu ya rubuta, ai min at-tahrifi wal batil wa wailun lahum mimma yaksibun, kuma sannan azaba ta tabbata gare su ko a kansu daga abin da suke samu. Kun ga akwai abin da suke rubutawa, akwai kuma abin da suke samu. Abin da suke rubutawa shine batil din da suka likita maganar Allah, sannan kuma abin da suke samu daga hannun mutane shine wancan dan tamani kadar. Min al-amwali, na daga dukiya. Sai ce wal wailu, abin da ake nufi da wail shine shiddatul adhabi wal hasra, shine wato azaba mai tsanani da kuma damuwa da nadama da tashin hankali. Yace wa fi dhimniha al wa'idu shadid, daga cikin wannan abun kuma akwai wa'idi mai tsanani, ma'ana daga cikin wailun shi kanta abinda zaka iya fassara da wailun shine wato azaba din ko kuma alƙawari na azaba mai tsanani da Allah subhanahu wataala ya musu. Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wannan mun gama da kisa, amma na so da kafin mun gama da kisar mun ba ku wasu irin misalai akan irin jirkita addinin da malaman Yahudawa suka yi saboda nan ne munasabar sa daga nan ba za mu sake samun wani bakila sai wa inna minhum la fariqan a cikin suratu al-imran waɗannan mutane bayan da at-taurat ta bata suka dawo da wani abu daga cikin ta to wannan din ma wanda ba dukanta ne gaskiyar ba kuma ita ce Allah madaukaki yake cewa koda ita din ma su yi aiki da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama an mata sharhuhi an mata tafsiri iri iri daga cikin tafsirin na ba ku labarin kissar littafin da suke cewa Talmud ko da to a cikin wannan littafi din wanda ke suna dauka cewa sharhi ne na wannan at-taura suna da hanyoyi da yawa ne da suka jirkita addinin Allah daga ciki akwai nassi kurukuru a cikin wannan at-taurar da ya haramta mutum ya riki timthal an ce timthal an fi mutum mutumi a gidansa saboda girmama shi ko a ce na wani malami ne ko kuma dai har abin da zai kama da gunki ko yawa to su da suka zo a cikin Talmud sai suke cewa wannan irin abin ka aje gunki a gidanka gunki ba mutum mutumi mai jiki mushakhas ba wai zane a jikin bango ba duk da an haramta shi a taura to ba haka a taura abinda take nufi sai idan ya cika cikakken gunki dan haka wai da zaka sami gatari ka bambare masa hanci to shikenan ya fita daga gunki zaka iya ajewa a gidanka ba komai kun ga wannan menene irin wancan hila din ce da suke ko to da haka har shirka ta zo ta shiga cikin su hakanan wani misalin suna cewa ba a yanka dabba ga Allah madaukaki ka yanka dabba dan ka samu kusanci zuwa ga Allah sai wanda take salima kubutacciya ma'ana lafiyayya wanda ba ta da wani aibi sai suka ce idan mutun ya yanka dabba a yawa suka ce haramun ne kuma dabba lafiyayya a yanka ta ga wani gunki ba Allah ba in akai haka to an yi shirka mun fahimci wannan to sai suka yi ta tambaya idan mutum ya yanka dabbar da ba ta da lafiya fa ya yanka wa gunki suka ce a wannan ba komai kun fahimci abin kun ga yadda shirkar ta shigo ta hanyar tawili shi yasa abinda Allah barki yake ba mu labari anan na cewa sun jirkita addinin nasu sun canza shi hakanan akwai in ai naji mun yi magana akan mafhumul mukhalafa ko rannan cewa idan aka faɗi wani abu to lokaci ya zo mana idan aka faɗi wata magana ka fahimci wani abu sabanin haka kai hukunci da shi suna cewa akwai wani nassi a cikin littafin su mishna aka ce haramun ne mutum ya zo wa matarsa ta dubura a cikin wancan matanin littafin fiqhun da suka yi sharhi suka sa ma sunansa Talmud to da aka zo sharhin wai sai ake cewa wannan tunda an ce matarka to idan matar makosinka ce ba komai kun fahimci wannan kun ga ai kamata a ce sun fahimci abinda ake ce ma qiyasul aula shine mafhumu mai almuwafaqa jayyid mafhumu muwafaqa wanda muka bada misali cewa shine da Allah madauki ce wala taqul lahumu uffin kada ka ce wa iyayenka tir kar kai musu magana kaga karamar magana ce tir sai aka ce to ina hukuncin duka zai fada mutum a ce ya daki iyayensa ai sai dai a ce min babin aula ko yawwa ashe duka ma haramun ne to kamata ya ce nan da aka ce zaujatukan sai su kuma su ce a to ka ta makocinka ma kenan min babin aula amma sai suka juya abun suka dau mafhumul mukhalafa mai mafhumul muwafaqa to wannan duk yana cikin abin da zaka samu a cikin addinin Yahudi wannan fa littafin da suka yi da an ba su shine suka jirkita shi da irin wannan sura haka a cikin addinin babu wata magana akan ismatul anbiya mun san ismatul anbiya cewa annabawa ma'asumai ne a gun Yahudu babu wannan maganar shi yasa zaka ji suna faɗa annabi wani ya sha giya annabi ya yi zina wani ya yi